gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu stations na FM su ma duka a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mutan Alpha Radio. Ko kuma a fada shafin mu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahouse.com masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Tabara Ahmad
Masu sauraro yau Laraba 17 ga watan Janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari Zami magana ne akan Sa'amud Bello Sardaunan Sakkwato.
Premier yankin Arewa na farko kuma na ƙarshe tun bayan kashe shi da aka yi a shekara 1966 tare da wasu shugabanni a Najeriya a juyin mulkin soja na farko a ƙasa.
Wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana. Su ko shugabannin mu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana sardaunan kadai suke kauna. Amma dai abin takeicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi sardaunan dan ya rike mutuncin wannan suna.
Zamu tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan adana tarihi na Arewa House watan Dr. Salihu Bala don mu ji shin menene bambancin salon siyasar Sardauna da na 'yan siyasar wannan zamani
akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook, Twitter da ma Instagram So yanzu bari kamar yadda muka ce zamu fara da tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter muka ce a ganin ku wani bambancin salon mulki Sardauna Sa'amud Bello yake da shi da shugabannin wannan zamani da muke ciki da amsoshin ku
Sakon farko daga gurin Idris M Idris da Maturni yace yau da gobe ikon Allah bambancin shine shi Sa'amud Bello Sardaunan Sakkwato zunzurutun kishin ƙasa da kishin al'umma shine a zuciyarsa shugabannin mu na yau kuwa tsantsar kishin aljihunsu ne a zakatansu da san tsara abin duniya ta yadda jikokin jikokinsu ma ba za su yi talauci ba nagode
to sai kuma Ahmadu Abacha Machi na yace Bambancin da ke tsakanin salon mulkin Sardauna Sardaunan Sokoto Ahmadu Bello da shugabannin mu na yanzu na Najeriya shine Ahmadu Bello Sardauna ya fifita buƙatar al'ummar ƙasar sa fiye da na kansa sannan yana baiwa waɗanda suka cancanta muƙami a cikin mulkin sa ba tare da yin la'akari da kabilanci ba sabanin shugabannin mu na yanzu waɗanda suka fi mai da hankali wajen biyan buƙatun kansu ba na al'ummar su ba Allah ya ji kan mazan jiya Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto amin
amin shi kuma Habibu Muktar Danbara Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace ai bambancin bash da iyaka ko ba komai har kullum ana amfani da ayyukansa na alkhairi da yayi wa ƙasa kuma koda yaushe aka tuna da shi albarka ake sanya mashi da neman masa gafarar ubangiji amma shugabannin mu na wannan zamani ba wani abu da yake da ake faɗa na su bayan tur da Allah wadai
to sai kuma Garba na halkan bakebi yace bambancin shine adalci da gaskiya da rikon amana da sadaukar da kai ga talakawa wannan wajen bauta musu da aiki kenan sannan da rashin nuna bambancin addini da kabilanci ko na siyasa amma su shugabannin wannan zamani babu wannan a cikin zuciyarsu muradin su kawai su tarawa matansu da ƴaƴansu da jikokinsu dukiyar gwamnati
shi kuma Habibu Adamu yace yau da gobe a gaskiya akwai bambanci kwarai kuwa bambancin shine lokacin Sardauna ci gaban ƙasa da san talakawa da haɗin kan ƙasa babu bambanci da Bahaushe da Inyamuri kowa ɗaya ne ga kuma faɗa a cika babu ƙarya babu zalunci babu yaudara babu cutar da talaka ko yaushe ci gaban ƙasa shine gaban su amma shugabannin mu na yanzu ƙarya zalunci yaudara talakawa ga faɗa babu cikawa ga nuna bambanci ga nuna wariya a gare su kai idan nace zan zano abubuwan shugabannin mu na yanzu suna da yawa Allah ka ba mu shugabanni na gari masu san talakawa
to amin amin Ashiru Lawal na goma ruwan baure yace eh to a zahirin gaskiya bambancin salon mulkin dake tsakanin Ahmadu Bello Sardauna da sauran shugabannin mu na wannan lokaci yafi gaban ananata sai dai mu yi musu fatan Allah ya ba su ikon koyi da shi amin
to amin sun mu amin shi kuma Aminu Adamu Malam Madori yace salam yau da gobe shirin matasa to hakika wannan bambancin yana da dama amma ga wasu sa Ahmadu Bello baya ƙarya ga talakawa baya yaudara ba kabilanci baya satar dukiyar al'umma da sauransu ku tashi lafiya yau da gobe
to mun gode sai kuma Shehu Ahmadu Ayaji yace ina ai ba ma zaka taba hada mulkin su Sardauna Sokoto da na yanzu ba gashi dai a da babu kuɗi kamar yanzu amma a yanzu barayi sun yi yawa ba amana kowa kansa yake so da shi da iyalansa da ƴan uwansa ai sai dai addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar talaka
to amin sun ma amin shi ko Sa'idu Sabu Awiyo yace yau da gobe salon mulkin Margayi Sa Ahmadu Bello da shugabannin mu na yanzu akwai bambanci bambancin shine shi mulkin Margayi Sa Ahmadu Bello yana kishin kasar da kuma daukar kowa nasa ne bai cika nuna bambancin addini ko kabilanci ba su kuma masu mulkin yanzu mafi akasarin su kawai nuna kabilanci da kuma bambancin addini
to fa to sai kuma Zainab Musa mai addu'a tace salam yau da gobe ai bambancin a bayyane yake duk da dai ba ni da wayo lokacin da aka yi mulkin su Ahmadu Bello Sardauna amma na samu labaru akan yadda suka gudanar da mulkin su sabanin shugabannin mu na yanzu ya kamata shugabannin mu na yanzu su yi koyi da Sardauna ku tashi lafiya
kaci ta faɗi gaskiya shi kuma Bashir Muhammad Yaldu yace lokacin mulkin sa Ahmadu Bello akwai gaskiya da rukun amana ba nuna bambancin addini sabanin yanzu babu gaskiya wurin shugabannin mu danniya da baba kere tayi yawa babu tsaro ba wutar lantarki ba aikin yi ga matasa abin dai sai dai addu'a
to Allah ya samu dace
amin summa amin
sai mu da Sir Yusuf Ibrahim yace babban bambancin shine waɗannan shugabannin kasar su ce a gaban su wayancan kenan kuma ita suka zo rayawa amma na yanzu kansu da iyalansu ne kawai a gaban su haka kuma suka zo su yi wa aiki su din iyalan kenan
haka shi kuma Bulai Bashir yace bambancin sosai ma kuwa domin duk duniya ba su saci kudin kowa ba a taba sa su cikin mutanen da suka wawace kudin mutane ba Allah sai ya ba su lokaci suka bauta wa ƙasa wanda har yanzu tunawa ake da su daga cikin irin alkhairan da suka aiwatar amma na yanzu kuwa sai salama
to sai kuma sakon Abdulaziz Ibrahim Galadanci yace Margayi Sa Ahmadu Bello Sardauna da yana yi wa kasarsa ne da al'umarsa gaba daya su kuma namu ne yanzu kawai aljihun su suka sani to sai mu leka shafin Twitter ko guda uku haka kudin makaranta dan akwai na Instagram
haka to a shafin mu na Twitter @awaluabba15 yace in ya fada yana cikawa amma shugabannin yanzu sai a fada ba a cikawa
to gashi nan ana ce mana daga guda ɗayan nan fa shikenan inda Daniel to saboda haka sakon karshe shine na Musa Hadarin Asuba yace yau da gobe mai kare sabulun wanzami ai daga gani babu tambaya shugabannin bayan irin su Sardauna sai an tona amma fatan mu Allah ya sa namu shugabannin su ma su dau darussa
to amin summa amin
mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni We'll be right back.
to kabar dan iya sun hadu da Isa lawan na Ikara. Eh sannan shi ma yace a kawo muku sallahu watan a kaiwa masu sauraron mu sallahu kenan
musamman matasa
yawa akan gamji dan kurai
to a dandamalin kofar gidan makwabci na yau dan iya yace mu zauna da zama yace nazo ne don ina da batun dake bukatar mu tattauna kuma ba komai bane illa batun gamji dan kurai sa Ahmadu Bello Sardauna kasan ranar 15 ga watan nan da muke ciki ne ya cika shekaru 52 da kisan gillan da wasu marasa kishi suka yi wa wannan kasa dan barna wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana su kuwa shugabannin mu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana Sardaunan kadai suke kauna har ma wasu kan karbo mukamin sunan Sardaunan da sunan za su ki mana amana wasu kuma su yi ta tilawar tile tarihin Sardaunan dan kawai mu yi murna amma dai abin takeicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi Sardaunan dan ya rike mutuncin wannan suna shi yasa ni a gaskiya bukukuwa da kuma surutan da ake akan Sardaunan ke damuna nace gaskiya ne kuma dan iya lallai Sardauna yayi abubuwa da dama na ci gaba har ma ma iya cewa wannan ai magana ce da babu wani sauran mai tantama ko ta baba don har yanzu da irin ayyukan ci gaban kasar da su Sardaunan suka yi muke bugun gaba sai dai kuma kamar yadda kai ma ka ce yanzu arewan ma ma iya cewa ba ta da wani shugaba wanda za a ce idan wani abu ya taso zai shige mata gaba sai dai kuma da yake yanzu siyasa ake kowa ya tashi sai ya rinka nuna mana shi ma wai Sardaunan yake duba wasu ɗan siyasar ma kan yi mana alƙawarin cewa da Sardaunan za su yi koyi saboda tsabar ruba amma idan sun lashe zabe sai su yi ta gallaza mana azaba idan kuma aka buga binciken bankado mahandama dukiyar kasa sai kaga sunayen su ne a gaba gaba shi yasa har yanzu wasu ke ganin arewan bata samu wanda ya hau turba irin ta Sardaunan ba dan yace to na ikar Allah dai ya kai mu lokacin da shugabannin mu za su daina mana rufa rufa musamman ma dai masu fakewa da marigayi Sardaunan da akai ittifaki yana da cikakkiyar siffa don ka san wasu shugabannin zuciyar su baka ce kirin amma sai su rinka nuna mana tafi azurfa irin su ne idan an ba su amana daga bisani sai su bar ƴan ƙasa a jarfa dan dama tun farko ba su da buri cikin zuciyar su da ya wuce su da iyalin su su samu wata madafa idan ya so shi talaka su bar shi yana ta faman kwafa don haka dai dole ne mu yi addu'o'in samun shugabanni masu kyakkyawan manufa waɗanda idan sun gan mu muna kokarin inganta rayuwar mu da kawo ci gaban ƙasa za su karfafa sannan su tabbatar da sun tashi tsaye wajen magance mana tsananin tsaro da dukkanin masifa haka ne kawai mu talakawan ƙasa za mu ce Sardauna ya samu magadan da ke bin shi sau da kafa
Allah raba mu da masu karfa karfa da sunan Sardauna
amin amin
ya ce fa sam shi fa bai gane musu ba
eh mana
sai dan ya mun gode sosai da naka sallahun kuma na tabbatar matasan sun ji amma kafin mu je ga wayoyin mutane masu sauraro da muka ce su ma za mu ba su dama su gaya mana ya suke kallon Sardauna ne da masu mulki na yanzu sosai mun dan shakata da wannan amma lambar mu da ta sami mu ita ce alamar tarawa 1202056555 za mu maimaita mun dawo
Sardauna ba ha ko dan hasam gurbi ka ka she mai gane da mam
Sardauna ba ha ko dan
hasam gaba
gurbi ka ka she mai gane da mam
kai don mu so Hold on, I'm going to have
kai ma fa wani shatan ne
ai ce dai bari kawai in aka shiga yau da gobe kawai kana kiɗa ne na ga maka yayin abin da ake ciki to ga wani daga jihar Neja kamar da muka ci zan ba da dama a kira to bari kafin dauki na Neja din yayi hakuri bari in maimaita lambar sanaki alamar tarawa 1 202 205 655 cikin lambar za ta sami wane ne a Neja
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Oh Malam Ibrahim barka da shigowa.
Ya aiki.
Lafiya, lawa Kimba.
To masha Allah. To a gaskiya maganar Sardaura Hede mu ji a labarai game da abubuwan da suka kasance can shekaru zamanin su. To amma gaskiya shugabannin mu na yanzu ko a kwatance ma ba su kusantawa bisa ga ainihin abin da Sardaura yayi.
Me yasa kace haka?
To abin da yasa haka bakin iya gurgudo da yanzu Najeriya da inda wani arziki ne na duniya yanzu bakin iya gurgudo Allah hore mata. To amma gaba daya iya kawai su gina kansu da ƴaƴansu kamar yanda masu ra'ayin nan suka faɗa a Twitter da sauransu to iya abin da suke kenan kawai.
To mun gode akin bari godiya. Ai bar wasu su samu dama
hanya ruwan
hanya ruwan sha asibitin lafiya ya haɗa mun goje sosai yanzu bari mu je ga Akinba an
Bauchi
kai mun gama da Akinba assalamu
alaikum
wa alaikum assalam wane ne Abauchi dan takaita saboda wasu su samu dama
sai magana Prince Tasi Bina Abdullah dake zona cikin garin Azaran jihar Bauchi Nigeria
to Prince Tasi
kada yanka
wato hakika Sardauna shine wanda ba za mu kwatanta da wani shugaba ba a daidai wannan lokaci to fatan mu dai anan shine shugabanni ne yanzu sai koyi da abin da Sardauna yayi su ma su yi mana dan su so mu talakawa ina fata za ta shi lafiya mai magana
Prince Tasi akin ba kan baki da Prince Tasi mun gode sosai ga Bauchi yanzu bari mu zuwa nini assalamu alaikum
to ina ga sai mun ƙara dan maimaita to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana
magana da Saminu daga Zamfara.
To Malam Saminu kaji dai tambayar mu me ra'ayinka?
Ra'ayina ka wannan.
Hello.
Hello ina ji.
Muna jinka.
Sai su kare ji tsoron Allah.
To mun gode.
To muna godiya.
Yawa
shine daga Zamfara ko?
Yace a kare jin tsoron Allah.
Tsoron Allah shine
babban. Sai kuma me kira na gaba?
Ai ina ga ma saboda kin san lokacin har an zaku mana da cha misalin su to za mu je gare shi kai tsaye.
To muna da Sokoto amma.
To an samu nan da Sokoto.
To Sokoto salamu alaikum. Daga Sokoto.
Fatas kum ne ba Sokoto.
Ai to Fatas kum salamu alaikum.
Gambo
sannu.
Ya kwana bi kuna lafiya.
Lafiya lau me ra'ayinka a gurguje?
A gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan Sardauna dan hadi ma babu hanyar hadawa saboda Sardauna yayi aikin da zuciya daya yayi da kishi ba tare da tunanin tara kudi amma mun shugabannin ne suna shiga ta azurta kansu da kannan matansu da sauran dangin shi ne kawai burin da aka da bambanci ne su ba ku ta ba Allah ya dukan Sardauna
amin amin mun gode daga Fataskum yanzu kuma ka bara sai mu je kai tsaye ga wayoyin watan ai mun amsa wayoyin mutane
ai nan zamu tsaya saboda yanayin lokaci din saboda ba da dama ga wannan bakon mu na gaba da Salisu Bala kuma yanzu haka ma muna tare da shi ai assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to barka da warhaka Dr. Salisu Bala
barka da shigowa Dr. Salisu
yawa
ya aiki
a lafiya lau wallahi yawa to ku ne ga kunan dama cibiyar adana tarihin ta Arewa House da take karkashin jami'ar Ahmadu Bello kuma gashi dama a nan ne gidan Sardauna yake saboda haka mun saro akan gaba mu ji tunda yake shi sa muka ce bari mu dan baka ko mintuna kamar 6 zuwa 7 ko 10 ma inda hali kusan mu rufe ko da kai a takaice auna min nauyin Sardauna da ƴan siyasa yanzu a tarihin da kuka tattara
gaskiya kaga Sardauna Ahmadu Bello Sardauna Sokoto an haife shi shekara ta 1909 kuma ya koma ga Allah shekara 15 ga watan January shekara ta 1966
shekara 10
wannan bawon Allah idan ka tattara shi gaba daya ka tattara yan siyasar mu gaba daya da masu mulkin mu na yanzu da na da kusan zan iya cewa nauyin su gaba daya bai kai 1/100 na nauyin Sardauna ba saboda me saboda abubuwan da ya shuka na alkhairai da ake ganin su yanzu wanda waɗannan ayyuka na alkhairai da ya shuka su suka samar da yan siyasa da masu mulki da masu rike da tattalin arziki na wannan zamani da zamanin ma da ya shuɗe ba dan wannan shuka da yayi ba da ba a samar da su ba sannan kuma abinda suka rasa yi shine sun kasa yi ko su kwatanta abinda shi wannan bawan Allah ya ya rayu a kansa
eh to kafin mu je mu ji kasa yawa zan so kafin mu je kafin ka ci gaba zan so ka gaya mana dan kadan kaman wace shuka ce yayi wanda babban misali a kararar da za a iya faɗa
shuka ya shuka makarantun ilimi manya da kanana misali ya kafa jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a shekara 1950 da yankai wannan jami'a ita ce jami'a mafi girma a Sub-Saharan Africa ko za a ce jami'a ce mafi girma a sashen Africa ta yamma gaba daya ba kamanta ta samar da ayyukan yi ta samar da shugabannin kasa ta samar da ministoci ta kafa masa ita kanta wannan jami'a ta samar da makarantu iri-iri daban-daban to kaga banda ita ya kafa jami'a ya kafa NNDC
matatan
mai Northern Nigerian Development Company
to kafa matatan mai
NNDC
na raye muna
arewa wannan story dake cikin garin Kaduna
yankunan na raye
shi ne kirke da na raye kamfanoni ba wanda shi ne samar da kamfanonin masako da sauransu
masakon da suka mummuta yanzu
kaga shi ya kafa wanda kaga shi ya samar da kayan jidam wanda ke samar da wutar lantarki a dukkan Najeriya gaba
daya wanda an kasa sake
wani kuma an kasa gyarawa
wanda hayo an kasa samu sakankacinta an kasa gyarawa an kasa sabon injina an kasa ma gyara su kaga shi ya kafa mai shi ya kafa NDA Nigerian Defense Academy
ta haifar da sojoji
mai manyan daraktan sojoji wanda ake training din sa Africa ta yamma da Najeriya gaba daya
har aka samu shugabannin kasa a cikin
to kaga aka samu shugabannin kasa kamar su General Ibrahim Badamasi Babangida da su Buhari da sauransu to kaga waɗannan cibiyoyi da ya dafa ba ni zaton akwai wani shugaba idan ka tara shugabannin arewa shi da na kudu gaba daya a Najeriya babu wanda ya aikin da Sardauna yi
to menene yasa
aka
menene yasa yanzu shugabannin mu na yanzu ba za su iya abubuwan da Sardauna yayi ba menene bambanci
da na daukar kalle ana taro ana lecture Sardauna suna share hawaye
da akwai bambanci shine bambancin shine Sardauna yana da ilimin addini kuma yana da kishin addini kuma yana da son jama'a
to ai waɗannan ma suna da ilimin addini
to ai suna da kishin addini amma za a ga wasu su falle ɗaya ne ko kuma mutum yana da kishin addini amma bai da zamanin ko dai kuma ka ga mutum dantirin dan boko ne amma bai da addini
dan samu matsala
sannan shi kuma ya fahimci tarihin kasa kuma yana da kishin kasar kuma yana son kasar shi yana son jama'ar kasar
haka
saboda haka da yawa daga cikin su ba su ma san tarihin kasar ba balle su nuna su gode ma Allah da Allah ya yi su a matsayin su ɗan Najeriya saboda arzikin da Allah ya damfara a cikin kasar bambance da ke tsakanin mu fa shine karfin Najeriya so Sardauna ya
fahimci
ya kawo su sun da awoni ya kawo su ya zauna tare da su ba nuna bambancin addini ba nuna bambancin kabilanci to su ko su ga magana yanzu suna ganin hanya da za su yi nasara wurin tatse dukiyar kasa shine su raba kan talaka ta bangaren addini da kabilanci
su kuma su haɗe can sama kenan
idan suka raba kan talaka ta bangaren addini da kabilanci sai su gaba da satin dukiyar kasa suna azurta kawunan su da ƴaƴan su shi yasa zaka ga sun kasa yi wa kasar komai
to yanzu
ya sa shi dukiyar kasa ba ya san tarihin kasar
yawa bari dan tambaye ka bari dan tambaye
ka kuma yana son jama'ar kasar
haka akwai a tarihi da kuka tattara na ji taba jin labarin tunda kuma dun ba mu san mulkin ba na ji labarin cewa ya mutu ya bar duniya ko fan nawa ne a aljihun shi shi da ta shi da su ta ba ba ne
wannan dan bashi da
da yake dan bin shi ina jin ko fan uku ne ko gida
bai bar gidaje ba kamar yadda mutane suke zato gidan nan nashi da ya zauna a nan ne ma arewa house nan ne ma nake magana da ku a yanzu
kuma na gwamnati ne
ya koma ya zama na gwamnati yayin da aka kashe shi kenan 15 ga watan Janairu na shekara 1966
to fa
kuma aka bai bar dukiya ba
a can sako ta fa bai bar wani kaman dan katafa a gida nan a kauyen sa a sako ta ba a raba
kango ne gaban gidan ma turbaya ne
har yanzu
ka gani
to gidan su yayi ko na gado ne na iyaye ko na gado su yayi
kuma jama'a aiki
gidan nashi a wancan su kaman gidan sa a raba su yayi ko ko na iyaye ne na gado ne ko ko su yayi
na gado ne gidan gado ne
motoci nawa ya bari
motocin da ya bari ko dun ya ce mota ɗaya ce sai wata wanda ma bata mai sa a ce mata mota ba
Allah
sai ma da ya bari
tun bature
na daga baya ma ina jin ma ta koma hannun magada kuma kasan yayin shi mata ne
haka to fa to yanzu bari maka wata tambaya da zaka rufe mana kila da bayanin ta wannan taro da ake zaka ga yawanci a nan Arewa House inda kake a nan ake taron lecture Sardauna na tunawa da shi ɗan Arewa da ba wasu ɗan kudi da waye a tare a ta dan sacan dai ana share hawaye an tuna da Sardauna yayi aikin kirki yayi wane ne ku kuma masu ilimi da tattara irin wannan tarihin kukan zo gaban su ku gaya musu cewa kai ba fa kwa yin aikin Sardauna ku daina wani kukan ƙarya kuna gaya musu kaman na san marigayi dan masanin Kano ya taba fada musu wannan cewa sai ku ta matsa ido na ƙarya ba ku aikin Sardauna ba
kuma zan ƙara akan tambayar da ka bar yayi waɗanda suke zuwa bukukuwan nan akwai waɗanda kuke ganin suke da irin zukatan cewa suna son su gyara ƙasar Najeriya suna son su yi abubuwan da Sardauna yayi
akwai ki ɗan kaɗan ne amma ba su da tasiri a cikin mafi yawa daga cikin mutanen zan ba ku misali daya an zo wani taro a nan gidan Sardauna Arewa House an tara ministoci da sarakuna da gwamnoni da mutane da yawa a wannan mulkin da muke ciki ne a yanzu
sai
wani minista da ya fito daga ministan ma wasanni ne Solomon Dalong
dan
abin da ya sani fata sunan shi saboda mutane su san cewa shi ma yana karanta littattafai da suke nuna tasiri da tarihin rayuwar Sardauna sai ya ce dukkaninsu nan sarakunan nan dukkaninsu da aka yi zaɓe a shekara ta 2011 dukkaninsu sarakunan nan sun karɓi kuɗi amma ban da sarki guda ɗaya ya ce sannan sai su ce mana ku dinnan kuna kishin Sardauna ya ce ina Sardauna a cikin rayuwarku babu
sai dai a baki to
ka gani
kuma ya faɗa a bainar mutane
wanda yake da jam'iyya ta daban yake shigowa gidan Sardauna ya bashi shawarwari akan abin da zai yi kuma ya dace shawara ya aiki da ita
to fa
baya cewa aje a kashe abokin gaba wanda ba sa siyasa daya shi kiran suna zama ma yin wa dai su ci abinci tare sannan su ba ma jirunan su shawara akan yadda za a yi al'umma ta ci gaba
to ai kusance mun fito da abin da muke son mu fito mu ji dama wane ne Sardauna wane ne ɗan siyasa yanzu ya haɗin su yake a tarihin da kuka killace kuma mun ji mun gode sosai Dr. Salisu Bala na gidan adana tarihi na Arewa House
an ce laifin daɗi ƙarewa
ne saboda lokaci nan za mu yi sallama da kai mun gode kwarai da gayyata da ka amsa
Allah ya samu dace mun gode yawa
amin to kin ji fa yanda yake maganan kenan ga tarihi ga Sardauna ga
abubuwan da yayi
to ya rage mu matasa masu tasowa mu ga cewa wane ne zai biyo bayan Sardauna Allah ya sa a samu a cikin na gaba to da haka zamu ce zamu bar ku da akwai wakar da aka dan rera ma murya Amurka bari mu dan ji ta kadan sannan kuma da ita zamu rufe shirin yanzu a madadin
Hafsat Maila Muhammad
sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Maryam Bashir Bugadi da Hafsat din Mansur suka da ma Facebook Live News mana Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe za mu sake dawowa